bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.
Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkanku da wannan hantsin na safiyar yau Alhamis 25 ga watan Fabrairu shekara ta 2021 wanda yanzu haka agogon mu a gundumar Colombia ke cewa karfe biyu na tsakar dare, inda ni Yusuf Aliyu Harande tare da taimakon Binta Esyaru za mu gabatar muku da shirin. A cikin shirin za ku ji irin yadda masu fashin baki a Najeriya ke ci gaba da tofa albarkacin bakinsu bayan da rahotanni suka nuna cewar dakarun Najeriya sun kwato garin Marte daga hannun mayakan kungiyar Boko Haram. Haka za a ji irin kiraye-kiraye da malaman addinai a jamhuriyar Nijar ke yi zuwa ga jama'ar kasar, musamman 'yan siyasa da magoya bayansu da suka yi zicciya nesa don tabbatar da zaman lafiya a kasar. Bayan nan muna tafe da shirinmu na nakasa ba kasawa ba, wanda Sule Mummuni Barma zai shigo don ya gabatar muna. Amma yanzu bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran duniya. Dole ne Amurka ta horar da 'yan leƙen asirinta da masu nazarin bayanan sirri kan karuwar barazana daga China, abinda mutumin da shugaban Amurka Joe Biden ya zaba don jagorantar babbar cibiyar leƙen asirin kasar ya faɗa wa 'yan majalisar dokoki jiya Laraba kenan. Yana mai kiran gasar da China ke yi da Amurka babbar jarabawa ta siyasar yanki da muke fuskanta. Tsohon ambasada William Burns, wanda ƙwararren jami'in diplomasiya ne wanda ya yi aiki a Rasha da gabas ta tsakiya, ya yi wannan muhimmin bayanin ne wa mambobin kwamitin harkokin leƙen asiri na majalisar dattawa yayin sauraron tantance shi a matsayin wanda zai jagoranci babbar hukumar leƙen asirin Amurka ta CIA. Yana mai ƙara gargaɗin cewa wannan sabon zamani mai girma tsakanin Amurka da China na iya zama irin wanda ba a taɓa gani ba a tarihin Amurka. Gasa da China za ta yi matuƙar tasiri kan tsoronmu na tsawon shekaru masu yawa nan gaba, inji Burns. Yana mai bayyana gwamnatin China a matsayin magabciya kuma mai babakere. Kasashen makwabtan Myanmar na ƙara kaimi wajen magance rikicin siyasa da ya faru sakamakon kifar da zaɓaɓɓiyar gwamnatin farar hula ta ƙasar da sojoji suka yi. Wannan Maung Lwin, ministan harkokin wajen gwamnatin ta mulkin soja, ya yi tattaki zuwa Bangkok ranar Laraba don tattaunawa da Prime Minister Thailand Prayuth Chan-o-cha da ministan harkokin waje Don Pramudwinai, a cewar wata majiyar gwamnatin Thailand. Ministan harkokin wajen Indonesia Retno Marsudi shi ma yana babban birnin kasar ta Thailand don tattaunawa kan halin da ake ciki a Myanmar. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ruwaito Retno da Wunna Wanglin sun gana jiya Laraba, inda suka ambato wata majiya daga ma'aikatar harkokin wajen Thailand. Masu sauraro, kada amanta, labaran duniya na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Laraba, hukumar kwastam na Jamus sun sanar da kame hodar Iblis mafi yawa a tarihin Turai, sama da tan 23 aka gano a wasu samame biyu da aka kai a wannan watan a tashar jiragen ruwa ta Hamburg, Jamus, da Antwerp, Belgium. Wani jami'in kwastam na Jamus, Rene Machet, ya faɗa wa manema labarai cewa an kama wani ɗan shekaru 28 mamallakin wani kamfanin shigo da kaya na ƙasar Holland a jiya Laraba a Netherlands, inda 'yan sanda suka ce an shigo da kayayyakin biyu. Jami'a a ƙasar Jamus sun fara gano tan 16 na hodar Iblis da aka ɓoye a cikin kwantena daga Paraguay a tashar jirgin ruwa ta Hamburg ranar 12 ga watan Fabrairu, bayan wani bayani daga wani kamfanin ƙasar Netherlands. Masu bincike a ƙasashen Jamus da Holland sun jagoranci jami'an ranar Lahadi wajen kamo wasu tan 7.2 na hodar Iblis tun a tashar jirgin ruwa ta Antwerp. A karon farko, kasar Ghana ta karɓi allurar rigakafin COVID-19 da ake samarwa ta hanyar shirin raba allurar rigakafi na bai ɗaya a duniya da hukumar lafiya ta duniya WHO ke kula da shi. wani jirgin sama dauke da allurai 600 na rigakafin AstraZeneca Oxford na Jami'ar Oxford ya isa Accra babban birnin kasar a jiya Laraba a cewar wata sanarwar hadin gwiwa daga WHO da UNICEF asusun bayar da agajin gaggawa na yara na Majalisar Dinkin Duniya.
Labaran duniya kenan kuka saurara kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga taskar rahotanni. Masu fashin baki a fannin siyasa a jamhuriyar Niger na ci gaba da tsokaci dangane da kiran da dan takarar jam'iyya mai mulki Muhammad Bazoum da ya lashe zaben yayi ga abokin karawarsa na jam'iyyar RDR Muhammad Usman na ya zo su hada kai don ciyar da jamhuriyar tasu gaba. Sai dai Muhammad Usman ya kuduri aniyar garzayawa kotu don kalubalantar nasarar da Bazoum yayi. Wakilin muryar Amurka a birnin Yamai Sule Mummuni Barma ya tambayi Al-Qasim Abdulrahman da ke fashin baki kan harkokin siyasa yadda yake kallon wannan tayi da Bazoum yayi. Sauraro har yanzu dai muna jamhuriyar ta Niger inda malaman addinai ke yin kira ga jama'ar kasar musamman 'yan siyasa da magoya bayansu da sakai zuciyarsu nesa dangane da sakamakon zaben shugaban kasar da hukumar Seni ta fitar. Suna masu cewa babu abin da kasar ke bukata a daidai wannan lokacin kamar zaman lafiya. Daga birnin Kwani ga rahoton da Haruna Mamman Bako ya aiko muna wanda ya fara da kalaman wannan shehin malamin.
Sunana Muhammadu Dan Wazifa, eh wanda ni mai wa'azi ne a wannan gari na birnin Kwani. Menene attamu gudunmuwa da zamu bada ga al'umma? Me ya kamata a ce mu mutane kamar wadanda an ka zaban ga su din da an kai zabi akan su? To ba su ka irin dukkan magoya bayan su abin da ake nema ga kowane mutum duk zuwa da galamari. Kan malamari ya zo ya sa Allah gaban lamarin nan ya san cewa duk abin da ya gani da alkhairin shi da wani irin abu nashi daga Allah ne. Dan Allah duk abin da zai yi ya riga ya kare. Ba waɗanda shugabanni ne yanzu da ake zabawa ko shugabannin ƙarshen duniya waɗanda daga Yesu ai tashin duniya wurin Allah an nada su. Sai dai jiran lokaci waɗansu kwahegun su bai ba ma wala Allah. Kidan dan haka abin da ajja hankalinmu matsayinmu ya gurin al'umma bangaren da'awa muna son duk irin wannan lamarin nan ya taho kowane ya san cewa abin ga daga Allah ne. Wani ma yana yiwa da yawa ya so ai zaben da shi ba ai ba ya bar duniya gaba ɗaya. Kidan sai ka gane ko menene daga Allah ne. Wannan shine jan hankalinmu ga dukkan al'umma ba abinda zai tahowa daga bawa faci sai ya rige shi da shekara 70 inna alkhairi in mara kyau in mai kyau in na wadata in na mulki in na komi a duniya duk wanda ka gani duniya ya samu wani abu abin nan Allah ya tara da mai shi ya rige shi da shekara 70 kenan dan haka wannan da wanda Allah ya ba wanda bai samu shi ma wata rana yana yiwa in an rubuta cikin lauhul mahfuzi lokacin shi abba ya kai ba sai lokacin shi ya kai shi ma ya zo ya yi wannan dan haka mu abinda ajin hankalin mu abinda aka ci ma zama mumini duk abin da yazo ga mumini in alkhairi ne ya same shi zai gode ma Allah in ma wani abu nan da aka ganin ga zahiri ba alkhairi da ba ko sai ya ƙara gode ma Allah ya haƙuri sai ya zama alkhairi gare shi kuma
su ma bangaren kristoci sun yi kira ga ƴan siyasar da su barwa Allah komi ya biyo bayan wannan zaben da ya wakana cikin salama
ni ne Pastor Abubakar Musa abin da muke fata shine zaman lafiya muke fata kuma muna buƙatar ƙasar mu a samu zaman lafiya kenan bisa ga bangaren yanayin zabe da yake wakana muna jawo hankalin mutane mu nemi zaman lafiya shine abin mai mahimmanci duk yadda aka faɗi sakamakon zabe wani ya ci mu yi hankuri da bisa ga abin da ya zama kenan sai mu dangana mu bar komai ga hannun Ubangiji kuma mu bari shi Ubangiji ya dake gabata shi Allah ya mu jagoranci ba mu buƙatar tashi hankali da rikici a matsayin mu na shugabanni na addinai bangaren addinin kristanci muna buƙatar salama kuma mun sani Yesu Almasihu ya koya mana da zaman salama da kuma zaman lafiya kina muna buƙatar jama'a su yi zaman lafiya kuma su karbi abin da ya zo a nemi zaman lafiya saboda tashi hankali bai da muhimmanci bai da inganci yau idan mun ce zamu tashi mu tashi hankali ko mu yi tada zaman tsaye kayan mu ne muke batawa kuma ƙasar mu ce muke batawa kina mu bar komai a hannun Ubangiji mu roki Ubangiji ya albarkace mu ya albarkace ƙasar mu ya kuma tsare mu ya ba mu albarkar sa da ya shirya da mu
yanzu dai kowa na jiran komai ɗan siyasar za su ce na bangarorin biyu masu hamayya da masu mulki Haruna Mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
daga Niger yanzu kuma sai Najeriya yayin da rahotanni ke nuni da cewar sojojin Najeriya na ci gaba da kai harhare akan mayakan kungiyar Boko Haram a dajin Sambisa a ɗaya bangaren kuma dakarun na ci gaba da fuskantar turjiya da kalubale a arewacin jihar ta Borno al'amarin da yasa har mayakan suka kwace garin Marte ko da yake bayanai na nuni da cewar sojojin Najeriya sun sake kwato garin kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Hassan Maina Kaina ya hada kuma ya aiko muna
areas around Marte
babban hafsoshin sojojin Najeriya kenan Major General Ibrahim Atahiru ke bawa dakarun Najeriya na rundunar operation lafiya dole wa'adin awanni 48 na tabbatar sun saki kwato garin Marte a cikin wata sanarwa da kakakin sojojin Najeriya Brigadier General Muhammad Irima ya sanya wa hannu ya ce dakarun brigade na sojoji na musamman sun sake kwato garin na Marte a shekarun jiya talata daga hannun mayakan na Boko Haram mayakan a cewar General Yarima sun fuskanci turjiya daga ƴan ta'addan wadanda suka daddasa nakiyoyi akan hanyar da dakarun za su bi kafin daga bisani dakarun su warware nakiyoyin sojojin sun kashe mayakan Boko Haram guda 14 tare da kwato manyan makamai daga gare su tune dai masana tsaro irin su Dr. Yahuza Ahmad Getso suka fara sharhi akan wannan al'amari
wannan ci gaba da aka samu na karbo garin Marte kafin wa'adin da shugaban Hafsan sojoji ya bada ga sojojin Najeriya waɗanda suke aiki a arewa maso gabas abin madalla ne kuma abin nishadantuwa abin jin dadi abin karfafa gwiwa To abin tambaya anan da kuma abin da zai wato ba wa kowa mamaki da takaici shine da can mai sojojin suke yi har aka karbe wannan gari na Marti, kuma da can ashe dama akwai makaman da za su iya yin fada da su waɗannan yan ta'adda na ISWAP da yan Boko Haram da sauransu, kuma aka bar su suna cin karansu babu babbaka.
To kwararre kan sha'anin tsaro Win Commander MI Salman ya ce akwai abubuwa biyu masu muhimmanci.
Shi yakin sunkuru ya gaji haka, yau a samu galaba, gobe abokan gaba su ma sukan dan samu galaba. Abubuwa biyu su ne suka fi muhimmanci. Na farko, kar a bari cewa galaban da abokan gaba suka samu ya zama na dindindin. Na biyu kuma, kar a bari wannan galaban ya sa ya dukufar da kaifin jaramtakan sojoji, wato abinda za a ce ma ko kuma kuzarin su, wato kuma ko kuma moral din su kenan. Kuma su zauna su yi nazarin su ga menene yasa da farko ma har ya kai kusan za a ce sakacin da yasa har wa'annan su mayakan Boko Haram suka samu daman kwace wannan garin. Domin ya dade sanda sojojin Najeriya suka kwace wannan garin, kuma sake kwace shi da Boko Haram suka yi ba karamin nakasu bane ga yakin da ake na sunkuru.
Yanzu dai abin jira gani shine yadda za a ga wannan nasara za ta dore a nan gaba. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To Ubangiji Allah ya kyauta. Yanzu bar mu je ga shirmu na gaba.
Nakasa ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yau muke ban kwana da shugaban kungiyar masu na kasa ta bangaren kafa na jihar Kano, Yahaya Yahaya. Idan ana tune a shirin da ya gabata, mu mai da hankali ne a game da rawar da masu bukata ta musamman ke takawa a sha'anin siyasar jihar Kano da batun ilimin su. To yau zamu ji yadda waɗannan mutane ke tafiyar da harkokin su a kungiyance a jihar ta Kano.
Duk kungiyar da take da ita dole sai tana da bukatar yadda za ta tafi da kungiyar ta harkar kuɗi. To ba wanda yake kawo mana wannan taimako sai su ɗan kungiyar, idan sun zo taro mai naira 5 naira 10 ya bayar, idan wani abin ya taso mu wutar lokacin mu cika da aljihun mu je mu buga takarda mu je mu kai wuri kaza. Idan za a yi wani abin mu za mu yi mu dauka mu yi. Ba zan manta ba lokacin da muka tafi taro na kasa Abuja, wallahi daga mai taro mai sisi aka muka hada muka zuba mai muka samu aran mota muka tafi. Kafin mu tafi muka yi tabi aka ce ba ai yanzu ba kaza, amma mu je mu dawo. Muka je muka dawo muka kawo takardar, tunda kafin mu je sai da aka turo mana takarda daga can aka ce ana son mutum biyar wanda za su wakil jihar Kano za su je su zabe. Tunda mu zaben yanda ake yi ba kowa ne yake yi ba, wakili ake samu. In za a yi na jihar Kano lokacin gama za su bada wakilai mutum biyar. In za a yi na tarayya jiha za ta bada wakilai mutum biyar. Aka ce to kowace jiha ta dau nauyin mutum biyar su tafi su yi wannan zabe. Kuma ka je wannan zaben sai ka bada 5,000 kudin registration na kasa, sannan za ka shiga zaben. Wallahi mu muka hada wannan muka yi a iya junan mu. Har yanzu da muka dawo wajen shekara 3 ko shekara 2 muka kai takardar, har yanzu takardar ba wani abu da aka yi akai. Tunda akwai muna da hukuma ma'aikatar mata a lokacin a hada muke da su. Har yanzu ma abubuwan mun suka taso shi ake mata government affairs. To muka kai wannan abun har yanzu ba wani abu. To gaskiya galubalen da muke fuskanci rashin ba mu tallafi idan za mu yi wani abu na harkar gudanarwa na kungiyarmu a ce za mu je mu yi. To inda da akwai tallafi to za mu samu rage radadin abubuwan da za mu abin nan. Amma jama'a irin kungiyoyi masu zaman kansu suna dan zuwa su dan tallafa wa mutanenmu wanda suka ga ba su da karfi. Musamman akwai wata kungiya ta Inyas Foundation. Lokaci-lokaci za ka sun zo sun samu irin dan buhun shinkafa dan 10 kg din nan da mai da taliya da dai fulawa da suga sun dauko sai su ce su ba su uwa mutum 20. To sai mu go mu yi dabara sai mu dan tunta a lokar gamban sai mu hada sai a bada 20 din sai a je a ba su. Idan Allah ya sake kawo wani sai mu sake tunta sai mu hada. Sun da wuka an kaje mutum 20 mu da muke da membobi sama da 5,000 da wani abu a Kano. To kaga ba zai ce ba za ka ce za ka taba kowa ba, sai dai wanda Allah ya darabansa. Idan an zo an bada an ce mutum 20 din sai mu tunta mu bayar su kuma a taimaka musu.
kamar yadda kowa ke kokawa a game da illolin annobar coronavirus. Masu bukata ta musamman ma na da damuwa sosai akan wannan masifa da ta addabi duniya yau sama da shekara guda. Domin a cewar Yahaya, cutar ta haddasa koma baya wa harkokin nakasassu.
Laji ba wa'anda wannan harkar annoba ma ta kassara irin mai bukata ta musamman. Mutanen mu dama ba karfi ne da su ba. Wannan nake faɗa ma wasu sai sun ji sun yi bara suke samun abin da za su ci. Kullum kokarin mu kuma su zo su kiyaye a daina barar a zo a zauna a koyi sana'a. Lokacin da corona ta zo, office din mu duk kwata-kwata kayan duk abin nan kura suka yi duka abin nan suka lalace ma wasu saboda ba a aikin kuma dama sai ayi aikin sai ga an dade ba zo an siya ba tunda dama in an yi aikin makarantu ne suke siyan lilika sai aka dade ba zo an siya ba saboda makarantu alfi shi kuma dama tunda tattalin arziki ya ragu kaga wa yake ta gini kowa ta abin da zai ci zai yadda da in an kera ba da zai zo ya siya. So gaskiya mun samu koma baya a cikin harkar wannan kulli da aka yi na corona. Har yanzu kuma ba mu mai da koma da maka abin nan ba. Sako na akan masu bukata ta musamman su koyi sana'a kuma su je makaranta. Ita kuma gwamnati muna kira ga ita ta rinka duba mu. Domin mu mutane ne masu bukata ko masu rauni. Domin in ba duba mu ba to shine za a ga mutanen mu suna hazaba kan danja suna barace-barace.
Kamar sauraron nan muke rufe wannan shiri a yau wanda muka gabatar cikin yanayin juyayin rasuwar wakilin muryar Amurka a jihohin Taraba da Adamawa Ibrahim Abdulaziz. Saboda irin gudunmuwar da ya bayar wajen ci gaban shirin na ƙasa, muna fatan Allah ya ji kansa ya kuma ba mu hakurin jure wannan rashi. Haka kuma muna sake tunatar da ku cewa daga ranar 15 ga watan Fabrairu da muke ciki, shirin na ƙasa zai tashi daga ranar Alhamis zuwa Juma'a a shirin mu na hantsi wato karfe 8 agogon Najeriya da Nijar, 7 na safe a ƙasar Ghana. Yanzu a madadin abokan aiki na sashen Hausa da bakon mu Yahaya Yahaya shugaban guragun jihar Kano muke ce da ku sai anjima.
Yanzu kuma ga Ridwanullah Abbas dauke da sharhin jaridun kasar Ghana.
Manoma koko yau za su soma amsan nabiyansu daga masu kusayen kokon na gida. Dr. Owusu Afure, ministan na wato aikin gona ne ya faɗi haka, kuma jaridar Ghana Times da rawaito jaridar ta ce manoma koko a faɗin ƙasar waɗanda kamfanin da ke sayan koko na cikin gida ba ta biya su kuɗin kokonsu ba, yau ake sa ran za a soma biyansu. Ministan abinci da aikin gona Dr. Owusu Afure wanda ya bayyana haka a ranar Juma'a ya nuna cewa bankin Ghana na tuntuɓar hukumar kokon Ghana domin su tara kuɗi da za su biya manoman bashin da suke bin hukumar. Ita kuwa jaridar The Chronicle wannan labarin ta ruwaito Ghana na bukatan na amben hanyar shari'a domin kawadda ɗaukaka ko kuma inganta sha'anin 'yan maɗigo da kuma 'yan luɗu a cikin ƙasar. Ministan labarai Kojofon Nkrumah ne ya faɗi haka. Jaridar ta ce Kojofon Nkrumah ministan yaɗa labarai ya gabatar ita shawara game da yadda za a yi a kawar da sha'anin luɗu da kuma maɗigo a cikin ƙasar nan, kasancewa a baya-bayan nan ana ƙoƙarin halatta wannan mugun ɗabi'a a cikin ƙasar bayan an ƙaddamar da ofishin waɗanda ke da wannan ta'ada na auren jinsi ɗaya. A dalilin haka wani rukuni na 'yan shari'a da ake cewa Ufuasi Ayirbi legislator ya nuna cewar ƙasar na buƙatar yin amfani da doka domin yakan ɗaukaka wannan mugun ɗabi'a kasancewar bai dace da al'adun wannan ƙasa ba, kamar yadda sashi na 104 na dokar miyagun iya na shekara ta 1960 ya nuna. Birnin Accra na kan hanyar zama birni mafi tsafta a faɗin Afirka gabaki ɗaya. Wannan shine sharhin da jaridar Daily Graphic ta rawaito a yau, kuma ministan tsabta na birnin Accra Cecilia Dapachi ta faɗa haka yayin da ta fuskanci rukunin masu tantance ministoci da shugaban ƙasa ya mika musu a tantance. Ministan na tsabta da albarkatun ruwa Mrs. Cecilia Dapa ta ce duk da cewar sun gaza mulkinsu na farko tsawon shekaru hudu, wato shugaba ƙasa Akufo-Addo a shekara 2017 kamar yadda ya ayyana niyyar gwamnati na mai shaida Accra birni mafi tsabta a fadin Afirka na akan kwannan kudu, yayin da ta gabata a gaban kwamitin da ke tantance mambobin ministoci a ranar Talata. Mrs. Dapa ta bayyana cewar suna akan bakansu. Da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Rajwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. A daidai wannan lokacin za mu kawo muku sharhin muryar Amurka wanda Ibrahim Kalmasi Garba zai gabatar.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Kotun manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta samu tsohon kwamandan ƙungiyar 'yan tawayen Uganda ta Lord's Resistance Army LRA Dominic Ongwen da laifukan yaƙi da na cin zarafin bil'adama. Ongwen, wanda shine mamban ƙungiyar LRA na farko da aka gurfanar gaban kotu, an tabbatar da laifuka 61 daga cikin 70 da aka tuhume shi da su masu nasaba da cin zarafin bil'adama da kuma laifukan yaƙi. Tuhume-tuhumen na da alaka da hare-haren da aka kai kan sansanoni hudu na waɗanda yaƙi ya raba da muhallansu a Uganda a shekara ta 2003 da kuma 2004. An same shi da laifukan yaƙi da dama da kuma laifukan cin zarafin bil'adama, ciki har da na kisan kai, kuntata ma mutane, bautar da mutane, tilasta ma yara 'yan ƙasa da shekaru 15 shiga aikin soji, tsananta wa mutane auren dole, faɗe, da kuma tilasta ma mata ɗaukar ciki. Hasali ma wannan ne karan farko da wata kotun ƙasa da ƙasa ta yanke hukunci game da laifukan tilasta ma mata ɗaukar ciki. Ongwen, wanda nan gaba za a yanke mara hukunci, na iya fuskantar ɗaurin rai da rai. Amurka na marabalale da tabbatar da laifuka kan Ongwen da aka yi masu nasaba da yaƙi da kuma cin zarafin bil'adama. Wannan wani gagarumin mataki ne na tabbatar da adalci da gaskiya game da ta'asar da ƙungiyar LRA ta tafka, a cewar mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price a wata takardar bayani. Ya ƙara da cewa, muna fatan wannan hukuncin zai kawo aƙalla wata 'yar salama ga waɗanda abin ya rutsa da su. Amurka ta taimaka wajen miƙa wuya da Ongwen ya yi da kuma hannan ta shiga kotun duniya a shekara ta 2015. A yayin da har yanzu muka yi imanin cewa kotun duniyar ta ICC na buƙatar matuƙar gyara, a cewar Price, muna farin cikin ganin shari'a za ta yi aikinta kan Ongwen. Muna fatan tabbatar da laifi da aka yi kan Ongwen zai nuna wa mutanen Uganda cewa waɗanda suka aikata musu waɗannan laifukan za su fuskanci hukunci. Shari'a za ta yi aikinta, kuma za a magance munanan take-taken nan na LRA na tsanantawa tare kuma da yaɗa tashe-tashen hankula da cin zarafi, a cewar Price. Amurka na ci gaba da yin tayin lada wadda za ta kai har dala miliyan 5 ga duk wanda ya samar da bayanan da ya kai ga damƙewa ta sakiya ko kuma tabbatar da laifi kan Joseph Kony, shugaban ƙungiyar LRA. Duk wanda ke da wani bayani game da shi ko kuma inda yake, yana iya tura saƙon email ga wcrp@state.gov ko kuma a tura saƙon WhatsApp ga 1-202-975-5468. Wannan shine sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan safiyar taku. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu cikin shirinmu na marece, wato ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, ƙarfe 3 kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji saura abokan aikinmu ɗauke da wasu rahotanni. yanzu a madadin abokiyar aikin tawa da ta taya ni gabatar da shirin Binta Esau, da wanda ya daidaita mana sautin shirin Solomon Abu. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan gundumar Colombia, da fatan ku ƙara sauni lafiya, mu kuma mu tashi lafiya. Peace.